sashen Hausa na murya Amurka GOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mintoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma si Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahotanni biyu kan tallafi da jaji kan ambaliyar ruwa a Kebbi, Najeriya da kuma madawa dake Jamhuriyar Niger. Yayin da wasu ke aza alhakin tsadar abinci da rufe iyaka, wasu manoma na cewa hakan yafi alkhairi. A Bauchi sarkin Ningi ya hori hakimai da su mai da hankali kan lamuran tsaro. Muna da shirin Adina Shan Kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Makonni bakwai gabanin gudanar da zabe a nan Amurka, shugaba Donald Trump na tunkahon cewa yayi abin azo a gani wajen yaki da annobar coronavirus da kuma dakile yawan mace-mace a kasar. A yayin gudanar da yakin neman zabe a Nevada a ranar Asabar, Trump ya ce Amurka na matakin karshe na dakile coronavirus, batun da babban masanin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya musanta. A wani gangamin neman zaben kuma, Trump ya musanta alkaluman waɗanda suka mutu a kasar 194 da ya zarta na ko'ina a duniya. Yana cewa kamar 180 ne suka mutu sakamakon cutar. Duk da cewa kusan mutum 35,000 ne ke kamuwa yayin da 1,000 suke mutuwa a kowace rana a Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi cewa alkalma na yin kasa cikin sauri. Yawan waɗanda ke mutuwa da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti sun yi kasa sosai, hatta yawan masu kamuwa da cutar na raguwa. Duk ƙarin yawan gwajin cutar da ake yi fiye da kowace kasa a duniya. Abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, bai fita kamfen ba a ranar Asabar, amma ya faɗi tun farko cewa rudin jama'a da Trump ke yi wata babbar yaudara ce ga Amurkawa da ta shafi rai da mutuwa. Wannan raina aiki ne kuma abin kunya ne. Hukumomi na neman wani dan bindiga da yayi harbi ya raunata jami'an tsaro biyu a Los Angeles a jiya Lahadi, yayin da suke zaune a motar aiki. Harin da ya janyo martani cikin fushi na shugaban kasa, kana ya harzuka zanga-zanga kin jinin yan sanda a wajen asibitin da ake kula da jami'an yan sandan. An yi wa yar sanda mace yar shekara 31 da namiji yan shekara 24 tiyata a yammacin ranar Asabar, a cewar shugaban yan dokar yankin Alex Villanueva a jawabin da ya yi wa manema labarai da daddare. Ya ce dukkanin su biyu sun kammala karatu ne daga kwalejin horar da 'yan sanda watanni 14 da suka gabata. Ya kara da cewa an harbi jami'an 'yan sandan ne lokacin da suke zaune a motar su ta Sentry a tashar jirgin kasa, kuma sun yi kokarin sadarwa don neman taimako. Valian Weber, wanda ma'aikatar shi ta sha suka yayin zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata a 'yan kwanakin nan, ya bayyana bacin ransa game da abin da ya faru, kuma ya roki jama'a da su musu addu'a. Hukumar ta yada bidiyon harbin da ke nuni da wani mutum da ya bude wuta ta bangaren tagar fasinja ta motar 'yan sandan. Bidiyon ya janyo dubban sharhi ciki hadda na shugaba Donald Trump, wanda ya bayyana su dabbobi da ya kamata a dake su. Masu zanga-zanga sun yi tincirindo a kofar asibitin da ke kula da masu raunin. Gobarar daji na ci gaba da bazuwa zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi, tare da hayaki mai yawan gaske da ya tunnuke yankin kuma ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna gurin cikin hadari. Iskar yankin jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Pacific na cikin mummunan hadari, a cewar hukumar kula da yanayi. Hukumar ta yi gargadin samun hayaki mai cutarwa a garuruwan Oregon da Washington. Gabaki daya a fadin yammacin Amurka an sami gobara 24 a California, 15 a Washington, 14 a Oregon, 12 a Idaho da Alaska da Colorado da Nevada da New Mexico da Utah da Wyoming. Harshen wutan ya hallaka akalla mutum 10 a Oregon, yayin da jami'an ceto ke ganin adadin na iya fin haka. A California, inda wutar ta faro, akalla mutum 22 ne suka mutu, haka kuma ta mamaye hekta miliyan 1.3. A Washington kuma hekta 269,000 ta kone. akalla ɗan kasar Belarus 100 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wata zanga-zanga mafi girma ta kin jinin shugaba Alexander Lukashenko bayan yayi ikirarin samun nasara a zaben watan jiya da ake takaddama akai da kuma abukan hamayyarsa suka ce na cike da magudi yan sanda sun ce sun kame masu zanga-zanga sama da 400 a birnin Minsk kuma suna ci gaba da kaman ya zuwa yammaci yayin da jama'a ke ci gaba da nuna kin amincewar su da Lukashenko wanda yayi mulkin kasar da ke renon Russia na tsawon shekaru 26 Russia ta ce za ta taimaka masa ta hanyar turo dakarunta a Belarus masu zanga-zangar na adawar cewa Svetlana Tikhanovskaya ce ta lashe zaben na 9 ga watan Agusta manyan jagororin adawa da dama an kulle su ko kuma sun arce daga kasar inda a yanzu haka Tikhanovskaya tana Lithuania Lukashenko yayi musanta zargin cewa an yi magudi a zaben kana yana zargin cewa wasu manyan kasashen waje ne ke hura wutar zanga-zangar Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da sake kakaba dokar kulle a duk fadin kasar a daidai sa'ar da ake samun yawan kamuwa da cutar coronavirus inda ake sarar rurrufe makarantu da wasu sassan tattalin arziki a kokarin dakile yawan kamuwa da cutar farawa daga Juma'a farkon ranar hutun Yahudawa na shekara-shekara makarantu da gidajen cin abinci da shaguna da otel-otel za su kasance a rufe kuma za a saka dokar takaita zirga-zirga da taruka masu yawan jama'a wannan sake tsawwala tsaro shine karo na biyu da Isra'ila ta shiga kulle bayan kullen na tsawon lokaci an alakanta raguwar cutar a baya ga kullen na farko amma kuma ya ragargaji tattalin arzikin kasar da ya haddasa rashin aikin yi
labaran duniya kuka saurara yanzu babu rahotanni da shirye-shirye shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jajantawa al'ummar jihar Kebbi akan ambaliyar ruwa da ta shafa jihar tare da basu tabbacin shigowar gwamnatin tarayya domin tallafawa ambaliyar ta yi sanadiyar salwantar gonaki da dama ga wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto
shugaban Najeriya ya aiki ne da wani ayyari karkashin jagorancin ministan ayyukan noma Muhammadu Sabo Nanono domin ganin irin asarar da aka yi
manoma da yawa sun yi asara mun jaje kuma muna roƙon su dauki hakuri ayi tunanin abinda za a yi bayan ruwan nan ya janye watakilla za a iya mai da shinkafa wacce take kawa da wuri kamar wacce ake kira kwandala da jamila za mu ga abinda za mu yi abinda ya shafi iri na neman waɗannan irinzuka da yawa waɗanda suke kawa da wuri ila masara da dai sauransu amma kada a yi sake a bari kawai a'a a sake jajircewa Allah ne kawo mana wannan abu kuma zai yaye shi insha Allah
ministan tare da rakiyar gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya zagaya wasu sassa da ambaliyar ta yawa barna sai dai kasancewar jihar Kebbi jiha wadda ke saman gaba a haujin noma manoma sun ce ba za su karaya ba kamar yadda shugaban kungiyar manoma Alkama Abdullahi Argungu ya shaida wa ministan
gwamnati duk abin da aka yi ta yi wa mutanen mu don akwai da yake da mun kai kukan mu ga mai girma gona baya kwanta wannan ita hali yanzu muna neman ma'aikatan noma ta Najeriya ita ko ta shigo ta taimaka
wannan ziyarar na zuwa ne daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke cigaba da barazana ga jama'ar jihar Kebbi musamman a yankin Bagu kamar yadda shugaban karamar hukumar ta Bagudu ya tabbatar
duk kasar Bagudu bayan ta zama affected ruwa ya share su babu abinci babu gonakin su ba yan gudun yawa ne ruwa suka koro kwarai daga su a nan cece ko ina a gidan yari ai shi tun da sai amma wayannan in mai zaman da an kwashe su an wuce da su birnin Kebbi akwai wata gaddar da aka ce magaddar tuga ita ma complete ne ta riga ta shahe
a jihar Sokoto ma kimanin wata daya cur ambaliyar ruwa na barazana ga jama'a inda kananan hukumomi 13 daga cikin 23 suka dandane zafin ta a wannan kuma ambaliyar ta manalo cikin kwarin birnin Sokoto a unguwar tashar Ilela da ambaliyar ke barazana ga gada wadda ke kan hanya da ta hada Najeriya da jamhuriyar Niger
ruwan duha da babu wanda ya taba ganin irin waɗannan ruwa nan dai Najeriya saboda sun kai koka karan da muke bai taba ganin ruwa tun har hulin gaba ga gidaje na ɗan da aka shekara 30 ko 40 ruwa ba su shiga ba yanzu Allah ya kai saboda ga ruwan sun ma yawa
Mauna Aminu Zira Tambol ma sai dai zirci wasu yankuna a yankin Gwaran Yau da Raba Zubairu Magaji Albadau shine mai bayo gwamnati shawara na musamman akan bayar da agajin gaugawa
zamu ba su dama su rubuta sunayen waɗanda na samu ittila'i dole sai mu haɗa waɗannan sunayen domin mu san su wa kamata a taimaka musu sannan kuma insha Allahu yanzu haka mai girma gwamnati ya bada dama a je a yi musu abin da ya kamata kuma insha Allahu za a yi
Muhammad Nasir muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A labari mai alaka da wannan, hukumomi a jamhuriyar Niger sun kai tallafi wa al'ummomin gundumar Madawa da zai shafi garuruwa 43 waɗanda suka fuskanci kalubalen ambaliyar ruwa. Ga rahoton wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako.
Ruwan sama da aka shatata kamar da bakin ƙwarya a ranakun 2 da 6 da 16 ga watan August da ya gabata a karkarar gundumar Madawa a cikin jihar Tawar jamhuriyar Niger ya haddasa hasarorin dukiya mai tarin yawa da ma na rayuka. Abinda ya sa hukumomin jamhuriyar Niger ta hanyar hukumar kan agajin abinci cewa da cellule de lutte contre la crise alimentaire a faransanci kan agaji wa garuruwan karkarar Madawa 43 inda magidanta sama da 5,000 abin zai shafa. Gwamnatin jihar Tawa da shugaban gundumar Madawa da sarkin gobir tudu Madawa sun halarci bikin tallafa ma waɗannan jama'ar da ton 50 na shinkafa da gwamnatin jamhuriyar Niger ta ba su. Madam Adamu Maryama ita ce shugaban gundumar Madawa. Muna godiya ga gwamnatin jihar Tawa da dukkan tawagarsa da ya iso a nan Madawa kuma ya ba mu damar soma rabon wannan abincin. Haka muna isar da godiyarmu wa shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isu Muhammadu da Prime Minister Brigitte Rafini da membobin gwamnatin sa. Nasa bangaren gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman a lokacin da ya kaddamar da bada wannan taimakon yayi kira ga masu hannu da shuni inda yake cewa mun samu kashi na farko mun san abin ba zai isa ba amma gwamnati bata yi kasa a gwiwa ba. Aikin mu shine mu tabbatar da an ba waɗanda ya kamata wannan taimakon kuma akan haka ne nake kira ga masu hannu da shuni dake cikin wannan jihar ta Tawa da waɗanda ke cikin ƙasa baki ɗaya da su kawo nasu agari domin an samu ɓarnar ruwa mai yawa. A jamhuriyar Niger jama'a da dama ne suka shiga mawuyacin hali a wannan shekarar ta bana sabili da ruwan sama da aka shatata a mafi yawancin kasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga hanyar Madawa birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Mai Amurka ake sauraro majiya sahihiya ta labarai daga tushe. Shugaban kungiyar manoma wake na Najeriya Shitu Muhammad Kabir ya bi sahun masu nana ta mara baya ga rufakan iyakokin Najeriya musamman wajen hana shigowa da kayan abinci. Shitu Kabir dake magana kan nuna damuwar jama'a cewa ita kanta shinkafar da ake nomawa a gida ta yi matukar tsada gashi an hana ta ketare. Ya ce kasar Sin bata samu cigaba ba sai da ta rufe iyaka na tsawon shekaru sannan ta zama gagarumar kasa a manomin wanda ya tsaya takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar Abda a shekarar 2019 amma ya janye kafin zabi da marawa shugaba Buhari baya ya ce yana da kwarin gwiwa cewa kafin shugaba Buhari ya sauka daga mulki a shekarar 2023 kowa zai ji dadi dan lamura za su daidaita.
In ba kulle boda ba da yau shinkafin mu na cikin gida za ta armashi yanzu shinkafin cikin gida tana armashi a inda nake muku magana bologerize nake ci a gidana kuma in ba an kulle boda ba masu noman tumatur a can Zamfara kaura na moda da saura da ba za ta armashi ba. Closing border zai sa a sai tumatur na kasar Najeriya masu noman wake a Gombe, Borno, Yobe, Nina, Niger da yanzu ba za samu wake da za a ci ba inda ana shigo da shi. Saboda haka President Buhari yana so ya karfafa mana maganar noma a Najeriya mu mara mishi baya kuma mu bi mu yayi kokari wajen tallafa ma manoma.
Maganar da ake kayan ne da ya kamata tunda a gida ake noma wannan shinkafar da sauran kayan gona su yi sauki su yi araha a Najeriya sai ya zama babu arahar ga talakan da yake siya.
A hankali za ta zo ta yi araha tunda aka kulle boda kaga kamar a shekarar da ta wuce za ga cewa manoma da masu noma ba su fi ko miliyan 1.5 ba. A yau in ka dubi daga wata kauye zuwa wata kauye za ga kowa noma yake zuwa za ga bayan wannan shekarar ko 21 za ga cewa abinci ta bunkasa za ta yi saukin kudi ai hakuri. Kaga mun shiga covid ya kamata a ce yau ba mu abinci a Najeriya amma alhamdulillah tunda an tallafa ma masu noman shinkafa masu noman tumatur masu shi yasa a yau lokacin covid ba mu masu an yi covid ba an rufe ko ina duniya ba za ka yi a fito da abinci ka shigo da shi wata kasa ba. Akwai kasan da yau ba abinci neman abinci suke amma mun gode a Najeriya sai dai mu ce ta yi tsada amma abincin tana nan kuma a hankalin mu yi hakuri kafin Buhari ya bar mulki shinkafan da muke kukan nan duk kayan abincin da muke kukan nan za su yi sauki za su sauka dan kowa ya ja koma noma saboda haka ai hakuri
shi ta Kabir azantawar sa da mai Amerika sarkin Ningi Alhaji Yunus danya aya ya hore hakimai su zuba ido kan dukkan masu shigowa yankunan su dan tabbatar da tsaro sarkin yayi wannan bayani ne a taron gangami da aka gudanar a garin Jimi biyo bayan satar mutane guda hudu da masu garkuwa da mutane suka yi ga rahoton wakilin mu Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi
taron ya sami halartar jami'an soji da kuma yan sanda karkashin jagorancin mai mutuwar sarkin Ningi Dr. Yunus Muhammad Danyaya ya shaida wa al'ummar yankin garin Jimi cewa sun zo jajantawa ne da kuma musu nasiha dangane da abin da ya faru a gare su. Kaddishin kwamishinin yan sanda area commander Mutala Adamu Idris ya shawarci al'ummomin yankin da su rinka ba da bayani irin abubuwan da suke gani wanda ba su amince da su ba ga hukumomi domin daukan mataki da sauri. Taron daga hukumar sojin Najeriya
abin da ya taba mutum da ya taba kowa da kowa kuma mutanen nan duk sanda suka samu riba daya ba dinawa za su yi ba dadi za su ji su gaba kaga jifa zai iya fadi kan kowa kenan mu kuma kamar yadda oga area commander ya faɗa bari yu a ce muna ko ina ba a ba wannan biyuwa amma mai anguwa ya ji abu ya faru ya samu duk wani information da ya samu ya faɗa sun sai da za ya gaya mana misali sai mu zo a yi aiki in Allah ya ta samu nasara
da ya sako mutane hudun da aka sacin bayan biyan kudin fansa na naira miliyan 2 kowane mutum guda. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S Yaro shigo da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya inda ta sake tattaunawa da kungiyar Young Ambassadors game da matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da dalilan da yasa kungiyar ta fi bada tallafi ga matasa. Masu sauraro barin sake mika ku ga Madina a Abuja.
To Zainab barin da gare ki. Ku na ga kun fusa hankali akan maganan yara wa'anda kike cewa ai sunan kungiyar ku Young Ambassadors ne saboda haka kun fara ne da yara. Menene ya ja hankalin ku har kuka fara da yaran maimakon iyayen?
To kin san kamar yanda na faɗa daga farko shine kowane ƙasa a duniyar nan mulki da komai ma na hannun matasan ƙasa. Sai ka ji an ce the future of every country in a hannun matasa. To mu sai muka ga da cewa tunda shi ma wanda yake da ya tunanin wannan kungiyar matashi ne, sai ga bari mu yi protecting, bari mu tsare wanda ba su riga sun shiga ba, wanda suka shiga din kuma ma ta ya za a yi a taimaka musu. Amma mun wayi gari ne sai ka ga da cewa ana Allah ya wadar dan mutun na shan kwaya. To su kuma wanda suke shan kwaya, in kika duba ba wanda zai so ya lalata rayuwarsa, wani ba dan yana so bane, wani dalili kamar yanda ta faɗa ta ce wasu za ki ga matsala ne yasa suka shiga wannan. Amma in mutun ya shiga sai ka yi tunanin da cewa me yiwa bai san ma abin da yasa ya shiga ba. Idan kika duba majalisan dinkin duniya da ke magana akan drug abuse, illan kwaya, ai ta faɗa da cewa thing na shekarar nan shine better knowledge for better care. Idan ka san illan abu, zaka kaurace masa. Sannan kuma wanda suka riga suka shiga ta yaya zamu taimake su? Kin ga lokacin da a ce HIV yazo, idan ma aka ji kana da HIV a gidan kana haya ne sai a kore ka saboda akwai stigmatization.
An fara kyaman masu dauke da cutar.
To kyaman nan shike sa sai su ga to wa ma ya damu da mu, har wanda ya damu da mu, so zamu shiga duniyar mu. So mu namu kungiyar shi muna tunanin why not mu tallafa musu, mu taimaka musu, a fadakan musu da kai, kuma muka yi yawo da wanda suka taba sha. So idan muna yawo da su muna zuwa makarantu da kuma waɗannan communities da muke zuwa, sai ka gan me zaka ga mana kai yaro karami me ka sani. But idan kana tare da wanda ya taba sha, sai ya maka bayani ni na taba sha, kin ga akwai matsalan da muke da shi. Idan ka ce zaka kai su asibiti ka taimaka, number 1 mu kungiyar mu ba wai wani kudi matashin ne yake da shi ba, sannan kananan abubuwa da yake irin na dan graphics din nan, su website din nan, harkan dai computer to nan ne in ya kawo shi ma sai a dan taimaka mishi, sai a dan yi wasu abubuwan. So most of mutanen nan idan ka ce zaka kai su asibiti, shi NDLEA idan ma ka kai yaran nan wurin, za a ce maka sai fa yaro ya yadda. To wanda baya cikin hankalin sa ta ya zai yadda ya ce na ma son taimako? To kin ga nan akwai matsala. Sannan ai kina da gida ne yanzu, kin zo pompon kina yoyo, ai dole zaka nemi ta ina ne
yoyon ya fara.
Amma kawai ka zo pompon nan kawai dai bari a kulle shi, idan aka kulle ta kasa kuma kullun yana yoyo, me yayi matsala?
To yanzu bari ji kananan yara, akwai labari da muka yi a cikin shirin a daina shan kwaya da wani dan majalisa ya bayyana mana a wannan shirin cewa batun kwayan nan banda ma iyaye matan kamar yadda kuke faɗi da dacan ba a san suna yi ba, ya kai kaga yara da ke matakan makaranta na farko, wato wadda ake cewa nursery schools, har zai zuwa makarantun primary, har ya zuwa na gaba da primary, har da ya zuwa na secondary. To a cikin naku bincike-binciken waɗannan irin yara ne kuke haɗuwa da su da tuni har sun riga sun san irin waɗannan ƙwayoyin?
Mafi yawan yara da mu muke harka da su, sai ki ga yawancin yara ne da wani kila daga primary 6 ya fara. Kin san akwai wani tunda ba zai bai kamata in kira sunan drink din ba. Akwai wani drink da zaka ga idan ka sa wannan tumtum dai da zaka rena ma, ka zuba a cikin wannan drink din, yaran nan idan suka sha sai zama musu wani maye ne.
Sai su bugu.
To suna zaune da juna ne, sai kaga yara sun je makaranta, kai da baka sani ba sai a sa maka sai ka sha. In ka ji dadi baka gane kan rayuwanka ba, gobe kana ganin a sake sa maka, to daga nan kai ma ka fara. So ba lalle bane a ce wai ko cough syrup yanda ake ganin maganin tari, ko kuma
wanda aka fi sani da
codeine, ko kuma a ce su marijuana din nan, ko su
codeine,
su wiwi, yawa. Balele sai su bane. Mafi yawan yaran da mu muka yi hurda da su, zaki ga yaran nan ba sa wuce Hajiya Madina daga shekara 10. Akwai inda a yanzu idan a ce zan ma kai ki, idan aka ce miki karfe 4 yayi, to yaran matasa ne daga shekara 11 sama
sun mai da wurin kamar dandali.
Dandali ne ma, kamar dazan kin tambaye ta kin ce to ina iyayen suke samun kuɗi? To mai siyarwa din ma tana ba su akan bashi. To yaro ya sha kwaya yo, ya sha gobe, aiki bai da aikin ni, me kake tura shi sata?
To masu sauraro, anan zamu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Binti Esero da na hada shirin, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu sake ci gaba daga inda muka tsaya.
Na baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Daily Post inda tace yanzu aka shugaban kasa Muhammadu Buhari a karan farko ya bayyana cewa dole ne a bar doka ta yi aikin ta don gane da takaddamar da hukunno kai tsakanin uwar gidansa da kuma daya daga cikin ma'aikatansa lamarin da ya kai ga yanzu aka an tsare wasu jami'an tsaro dake bada kariya ga uwar gidan shugaban kasa a wata sanarwa da mai taimaka shugaban kasa ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar ya tabbatar cewa lamarin da ya faru bai da hatsari ga shugaban kasa ko kuma wasu ma'aikatan fadar ta shugaban kasa sai kuma jaridar Punch ita kuma da tace yanzu aka babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya ki bin umarnin uwar gidan shugaban kasa na sako manyan hadimanta da aka tsare bayan takaddamar da tukunno kai tsakaninta da daya daga cikin mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Yusuf Sabiu da aka fi sani da Tunde takaddamar da ya bayyana cewa ta kunno kai ne sakamakon umarnin da uwar gidan shugaban kasa ta baiwa hadimin na shugaban kasa wanda shi ma tamkar da yake ga shugaban kasa bayan tafiyar da ya a zuwa birnin Lagos cewa ya killace kansa na makonni biyu domin rigakafin cutar corona amma kuma da ke bin umarnin ta na sa'in sade ya kai ga uwar gidan shugaban kasa tare da wasu masu bata kariya sun yi duran mikiya a gidan Yusuf Sabiu lamarin da ta kai ga an harba bindiga a fadar ta shugaban kasa sai kuma jaridar da son daya daga cikin labaran ta cewa kungiyar kristoci rashin arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro su tayi tsaye wajen kawo karshen rashin tsaro da yanzu haka ake neman ya mamaye yankin na arewacin Najeriya a sanarwar da daya daga cikin shugabannin kungiyar Reverend Pam ya fitar ya tayi shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Osubanjo da shugabannin majalisar dattijai da na wakilai murnar ranar demokradiyya a kasar sai dai kuma ya bayyana kaicin yadda rashin tsaro yake ci gaba da mamaye yankin arewacin Najeriya sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne ta bangaren tsaro inda ake cewa a makon da ya gabata kadai kimanin mutane 140 ne suka rasa rayukansu a harhare daban-daban da yan bindiga suka kai sassa daban-daban na kasar binciken da ta gudanar ya nuna cewa an kai harhare a sassa daban-daban na yankunan arewacin Najeriya inda kuma hakan ya haifar da asarar rayuka da dama jojin kuwa sun hada da Sokoto Zamfara Katsina Borno da Benue da Taraba sabon gidan Prime Murya Amurka daga Najeriya
Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka ne bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tun hawa kan karagar mulki a shekarar 1979, gwamnatin kasar Iran ke da hannu a kashe mutane da shirye ta'addanci da kuma hare-haren ta'addanci a kasashen duniya sama da 40. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi, mulkin zalunci ne da rashin gaskiya da kasashen duniya suka sani. A ranar 21 ga watan Agusta, rana ce ta tunawa da karramawa da waɗanda ta'addanci ya shafa. Domin karrama mutanen, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dakabawa masu taki haƙƙin bil'adama 14 na ƙasar Iran takunkumi. 13 daga cikin su jami'an gwamnati ne da suke da hannu wajen shiryawa da kuma kaddamar da munanan hari da aka kai ƙasar Switzerland a shekarar 1990. Masu kisan su 13 suna amfani da cewa su ne jami'an diplomasiyyar Iran kamar sauran hare-haren da gwamnatin Iran ta kai kasashen waje wakilan yan ta'addar Najibiya tare da kisa domin rufe bakin masu adawa da kasar Iran duk da haka kamar yadda sakatare Pompeo ya faɗa a sanarwar saka takunkumin ba wai kawai kasashen waje bane gwamnatin Iran ke amfani da tsoro da tashin hankali domin tabbatar da iko kan yan kasar ta haka kuma Amurka ta bayyana sakawa Hajatullah Qadai Sauri takunkumi wanda shine daraktan fitaccen gidan yarin nan na Even inda ake azabtar da fursunonin siyasa cike har da fadi da duka da kuma kin duba lafiyar su a can kuma ake ajiye yan wasu kasashen da aka yi garkuwa da su domin neman rangwame daga gwamnatocin kasashen su takunkumin da aka sakawa jami'an gwamnatin Iran 14 kan rawar da suke takawa wajen take haƙƙin bil'adama na nufin su da iyalansu an haramta musu shigowa kasar Amurka wannan mataki na aika sako ne da goyen bayan dukkan waɗanda Iran ta zalunta a fadin duniya cewa za mu ci gaba da tabbatar da adalci ga waɗanda ke yaɗa ta'addanci da tashin hankali Amurka za ta ci gaba da matsawa Iran lamba domin ta rika daukar ƴan kasarta da mutunci da kuma girmamawa a cewar sakatare Pompeo ya ci gaba da cewa Amurka za ta ci gaba da sa ido ga ranar da masu aikatawa irin munanan ayyukan take haƙƙin bil'adama za su fuskanci shari'a ta gaskiya tare da fatan waɗannan matakai za su tabbatar wa da iyalai da abokan waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin tashin hankalin gwamnatin Iran da kuma zaluncinta a gida ko waje. Wannan shine shirin Amurka wanda bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka, ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin, ke fatan mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.